Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarrabe mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum barkanku da warana Asabar 4 ga watan Agusta shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Baba Yakub makere da sauran abokan aiki ke farancin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Amurka ta kira ga kasashen duniya su bada haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa. Wani alƙalin tarayya ya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin da daka wanda ke baiwa yaran da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana taɓa raunin hanya. Sannan hukumomi a kudancin Afghanistan sun faɗa a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyu bayan wani samame da ƙungiyar Taliban ta kai a wata tungar sojoji a lardin Uruzgan.
To kanin labarin kenan aka ji. Yayin da jamhuriyar Niger ta yi bikin samun 'yancin kanta daga Faransa jiya, ko menene ya janyo matsalar kuma bayan ilimi a kasar?
Kowa ya kamata ya sa san kasa a ransa, a tsaya a yi aiki a hudda kasa. Kasar ita ce kasanmu, babban matsalar lakwal an santa. A hudda siyasa daga makaranta.
Kasar Saudiya ta rage yawan maniyatan da za su je aikin hajjin bana daga Najeriya, ko menene dalilin hakan?
Lokaci ne aka rage na rajista, kuma hukumar Saudi Arabia ta yi hikimar haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tanadi.
To za ku je cikakken bayani kan wannan batutuwa. Ibrahim Kalmasi Garba zai kama na shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonnin da kuma sauraro ku ke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. Ga cikakkun labarai Baba Yakub Makire ne ke karantowa. Amurka ta kira ga kasashen duniya su bada haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa. Ita Pyongyang a halin yanzu ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da Amurka take nunawa akan shirinta na kira makaman nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga kasashen duniya a yau Asabar da su tsaurara matakan takunkumai akan wannan kasar da ta kebe kanta. Kalaman nasa ya biyo bayan wani kashedi ne da Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa duk da takunkuman da aka dora wa shirin nukiliyar Koriya ta Arewa tana ci gaba da kerawa. Pompeo ya nana ta muhimmancin tabbatar da matsayin lambar diplomasiya da na tattalin arziki domin cimma wannan manufar ta wargaza shirin nukiliya wanda ita Koriya ta Arewa din ta amince a baya. A wani martani, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya ce kasarsa ta yi tsayin daka kuma tana ta himmantu wurin aiwatar da shirin wargaza makaman nukiliya. Wani alƙalin tarayya na Amurka ya yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da ke ba bakin haure da ba su takardar izinin zaman kasar wanda aka shigo da su kasar tun suna ƙanana taɓa raunin hanya wanda ake kira daka. Ya kuma zantar da hukunci Amurka ta karɓi sababbin mutane masu neman shiga ƙarƙashin wannan shirin na daka. A hali da ake ciki kuma wani alƙalin Amurka a matsayin gunduma John Bates a nan Washington DC ya tabbatar da umarni a jiya Juma'a, inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan Agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara a kotu akan wannan hukuncin. A cikin watan Afrilu, Bates ya ba gwamnati kwanaki 90 ta gabatar da dalilanta akan kawo ƙarshen wannan shiri na daka. A farkon wannan shekarar ma wasu kotuna na tarayya a jihohin New York da California sun ba da umarni a ci gaba da shirin daka, sai dai ba su ce gwamnati ta amince da sababbin mutane masu neman shiga cikin wannan shirin ba. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun fada a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da kungiyar Taliban ta kai a wata tungar soji a lardin Uruzgan. Kakakin rundunar sojin Afghanistan ya fada wa muryar Amurka cewa wata mummunar fada ta barke biyo bayan mummunan hari da ƴan ta'addan suka kai a gundumar Chinarto. Kanal Yahaya Olawi ya ce ana nan ana ci gaba da gwamza fada a wurare da dama, amma ya ce zai yi karin bayani kafin yamma ta yi. A lokaci daban-daban, babban ƴan sandan gundumar ya fada wa muryar Amurka cewa sojoji 100 na kungiyar dakarun Afghanistan ne aka jibge su a tungar, amma yanzu haka an ba a san inda suka bi ba bayan harin da Taliban ta kai a gurin. Akhtar Muhammad ya kyauta zaton sojojin sun bada haɗin kai ne ga ƴan kungiyar ta'addan wanda suka tuni ya tabbatar da cewa sun rusa tungar sojin. Wani kakakin ƴan ta'addan Kari Yusuf Ahmadi ya ce waɗannan manya-manyan hare-hare da Taliban ta yi ya yi kace-kace da tungar dakarun Afghanistan, kuma sun kashe sojoji 55 kana suka kama wasu guda 6. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take na taimako rayuka kusan mutane miliyan guda wadda rikicin kudu maso yammacin Habasha ya raba su da mahallansu. Kanin ta yi kira da a gaggauta aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya da ake fama da shi a wannan yanki. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijiran da ake kira Andrej Mahicic ya ce arcewa daga matsugunai da ya yi kamari a cikin watanni Yuni da na Yuli ya biyo bayan rikicin nan ne da ya bazu kuma mummunan cin zarafi da kungiyoyi ƴan bindiga suke yi a wurin. Ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya shafi kwakwalwansu.
Those who fled described witnessing extreme violence during village raids, including indiscriminate.
Yace waɗanda suka arce sun kwatanta abinda suka gani da mummunan tashin hankali yayin da hare-hare aka kai hare-hare a ƙauyen, da kuma kashe-kashe da yin fyaɗe da kashe dabbobi da kuma ƙona gidaje ƙurmus. Yace galibin waɗanda suka arce ba su dauki komai ba banda ransu. Iyalai sun rabu da juna, kana cinkoson mutane kuma a sansanin na ƴan gudun hijiran yana barazana ga rayuwarsu. Mahicic ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana da rukunin masu kai ɗaukin gaggawa a wurin domin kimanta halin da ake ciki. Kana sun ƙara himma wurin raba kayayyakin taimako ga waɗanda suka ritsa matsugunan nasu. Ya ƙara jaddada muhimmancin aikin taimako da kuma shirin sulhu da gwamnati ke jagoranta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. A jamhurin Nijar, masu rajin kare demokradiyya sun maida martani bayan da shugaban kasa Muhammadu Isu ya ɗora alhakin koma bayan ilimi a wuyan ɗalibai da malamai, duk wadda cewa rashin ɗaukar ɗawainiyar abubuwan da suka wajaba a wuyan hukumomi ne ke haifar da tarzomar da ke dabaibe ayyukan koyarwa a 'yan shekarun nan. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaimun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake yi wa 'yan kasar Nijar jawabin barka da zagayewar ranar samun 'yancin kai ta 3 ga watan Agusta ne, shugaban kasa Muhammadu Isu ya bayyana rashin gamsuwa da tafiyar sha'anin ilimi, wanda a cewarsa mizanin taɓarɓarewar wannan fanni ne ya haddasa mummunar faduwar ɗalibai a jarabawar Breve da Bac ɗin da aka gudanar a watan Yuni da Yulin jiya. Matsalar da ya ɗora alhakin faruwarta a wuyan ɗalibai da malamai saboda yawan shiga yajin aiki da yajin ɗaukar karatu.
Je veux parler des coups de sifflet intempestifs, des grèves multiples, des retards et absences de tout genre qui ont pour conséquence des programmes inachevés ou bâclés.
Sai dai a cewar shugaban kungiyar Front Patriotique pour un Niger Nouveau, Lawali Abubakar, shugaban ya yi tuya ya manta da albasa, domin a ra'ayinsa gwamnati ce yake da alhakin dukkan abubuwan da ke faruwa a fannin ilimi.
Il a parlé de la responsabilité partagée des élèves et des enseignants pour omettre le véritable acteur qui est l'État.
Shi ma dai jami'in fafutuka bugo da ƙari malamin makaranta Abdul Alhaji Idi na ganin shugaba Isuhu ya sa son rai a wannan magana ta koma bayan ilimi.
Kowa ya kamata ya sa san ƙasa a ransa. A tsaya a yi aiki a hudda ƙasa, ƙasar ita ce ƙasarmu. Babban matsalar lakwal an santa. A hudda siyasa daga makaranta, kuma a biya mutane. Jama'a wani lokaci ba suna da albashi ba, kwantai na wajen wata bakwai. Gwamnatin ya biya mutane ya ga in wani in mutane suna da ƙaramin.
A ci gaban jawabinsa, shugaban ƙasa ya ƙara tunatar da jama'a muhimmancin ilimi. Saboda haka ya gargaɗi masu hannu a sha'anin karatu, musamman ɗalibai, su dakatar da dukkan wata tarzoma don mayar da hankali akan karatu, ta yadda watan wata rana za su amfani kansu su amfani al'umma.
Nos scolaires, élèves et étudiants doivent comprendre qu'il s'agit avant tout pour eux de préparer leur avenir.
To amma Abdi Idi na ganin wannan guri na farfado da sha'anin ilimi ba zai cika ba, muddin gwamnati tana bursu da shawarwarin waɗanda abin ya shafa.
In yayi niyya zai ce a hudda siyasa a affectation da za a yi masu zauwa, ya ce ba sani ba sabo. Malluman da kuke gani duka mun san, kowa ya san kowa. Yau shugaban ƙasa in yana so, insha Allah, rantare wadda za ta fara za ku ga haske. Tunda shi muka zaba, ba mu san kowa ba sai shi, kuma shi ya rantse da Qur'ani. Shi kadai muka sani, shi kadai kamata ya dauki sandar shi ta iko, in ta bace ma ya nemo ta ya buga ta.
Rashin biyan albashin malamai akan kari da jinkirin biyan kudaden allowance din dalibai da karancin malamai da na azuzuwan karatu ko kujeru da teburin zama a makarantu mallakar gwamnati na daga cikin tarin matsalolin da ke kokarin samun gindin zama a yan shekarun nan a nan Niger, yayin da gwamnati ke danganta wannan matsala da matsin tattalin arzikin da kasa ke fama da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Salamu Barma. A Najeriya maniyyata sama da 50,000 ne za su yi aikin hajin bana sabanin 95,000, kuma tun har an riga an kwashe alhazai 11,400 waɗanda abana suna sauka a birnin Madina ne kai tsaye. Domin cikakken bayani ga Madina Daura daga Abuja.
Shugaban hukumar alhazai na ƙasa Barista Abdullahi Muktar Muhammad ne ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka a babban birnin tarayya Abuja. Barista Abdullahi Muktar ya ce rage yawan alhazan ya biyo bayan wani matakin aiki ne da hukumomin Saudi Arabia suka gindaya.
Lokaci ne aka rage na rajista, kuma hukumar Saudi Arabia ta yi hikimar haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tanadi. Kuma ina ganin tsari ne da yake da kyau, saboda bai yiwuwa su ci gaba da hidima da mutum miliyan 3, sannan kowane lokaci ba su ma san ainihin wanda zai zo ba. Kullum ana cikin rajistar mutane, a zo a ce ko shema ya yi kaɗan, ko a ce mota ta yi kaɗan, ko kiwon lafiya ya yi kaɗan, ko an zo an samu turmutsu an rasu. Shi yasa suke son duk su magance irin wannan. Suka ƙayyade lokacin da kowace ƙasa za su gama rajistar alhazansu. Domin kuma a nan Najeriya lissafi ya nuna cewa makonni 2 na ƙarshe da za a rufe filin jirgin sama lokacin mutane ke biyan kuɗin zuwa Makka, lokacin ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitan 'yan kasuwa da suke juya kuɗinsu ba sa son su biya kuɗin da wuri don kar su rasa abin da za su juya, za su bari sai makon ƙarshe sannan su je su biya domin su tafi aikin haji ɗin. To yanzu wannan daman yanzu babu shi.
Wani shirye-shirye ake yi ne na batun fita zuwa Manabana, domin akwai labarin da muka samu cewa bana ba aka cifu za a kwanta a Manaba, a gadaje za a kwanta. Ya gaskiyan wannan labarin?
Gadaje bai kawo kan mu Najeriya ba tukuna, saboda an fito da tsarin maganan gadaje ne lokacin da mun riga mun sanar da kudin aikin haji na jihohi, sadda aka fito da tsarin gadaje. Kuma da aka fito da tsarin gadajen sai zaman akwai tukuici da za a biya na kwana akan gadan. to mun kuma an riga an sanar ya zo a makare balle a sake koma a ce to alhazai su kawo cikon kuɗi kaza na kwana akan gado na haka da akan shahara aka ga cewa to a bana dai garan mai hakuri da katifin mu ga su masu kwana wanda za su kwana akan gadajen ya za a kwashe ma tukun saboda shi gadan mun je mun gani awunsa da aka yi to zan iya cewa zai daidai da irin yan Chinese haka amma baki dan Afirka wanda yake da tsawo wani kuma ga kiba to muna ma gudun wani ya hau gadan yana iya rushewa.
Shugaban ya kira ga masu kula da ayyukan hajji da masu ruwa da tsaki kada su bari masu suka su karkatar da hankalinsu wajen bin ka'idoji da dokokin da aka gindaya musamman don gudanar da ayyuka cikin nasara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To da yake an ce lokacin abu a yi shi kuma gashi jiya wato 3 ga watan Agusta ke zagayowar ranar samun yancin kan jamhuriyar Nijar. Yau za mu ji ansar tambayoyinsu Sile Usmana da Jazuli Tahir da Tambari Isuhu da dai sauran masu sauraron mu da dama kan yancin jamhuriyar Nijar. To kan wannan tambayar wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi a baya ya tuntubi shugaban jami'ar Tawa Professor Ado Muhammad kuma ga abin da yake
shi yancin kai da aka samu turawan mallaka ba su so su bada shi ba abu ne wanda zamani ya kawo. Ya kamata a bayyana abubuwa wanda suka kawo yancin kai bayan yakin duniya na 1 da na 2 sai wasu abubuwa suka faru ita ma Faransa sai ta wada cikin mulkin mallaka na Jamusawa sai ta roƙi kasashen da suke mallaka su taimaka mata da suka kai wurin taimaka mata sai baƙaƙen mutum suka ga ashe suna iya kashe nasara wanda suka kai cikin soji ashe nasara na iya jin ciwo ashe nasara na iya jin yunwa ashe nasara yana son yancin kai sai suka ce a din yancin kai na da daɗi mu soji na bakin kai da na kasashen da kuka mallaka mun kama muku kwace yancin kai mu ma muna son yancin kai sai aka samu dalibai wanda suka je suka yi karatu suka gane yancin kai yana da daɗi wanda suke daga kasashen da aka mallaka suka ce a ai kun ce kowane mutum duk daya ne yau mu ma ku ba mu yancin kai sai aka samu wasu kasashen duniya kamar su Amurka wanda suka kwace yancin kansu daga Ingila su ba su da kasashe wanda suke mulkin mallaka suka ce a ba kowa mulkin mallaka sai aka yi majalisar ɗinkin duniya wadda ainihin kuranta mutane su sami yancin kanka a yi zama lahiya ka gani turawa mallaka su Faransa su Ingila su menene abu zamani ya zo ya dame su nan kuma in ka komo daga ƙasar Niger akwai ƙungiyoyin kwadago da na 'yan lakon da na sarakunan gargajiya da tsohon soji wanda sun tada hikama sai an ba su yancin kansu sa'ad da sun gane to ƙungiyoyin kwadago sun yi ƙungiyoyi na siyasa biyu wanda suka yi haɗi a yi a sami yancin kai sun yi tsawaba da yarda gwagwarmayar ta neman yancin kai ruwa biyu ke gare ta a Niger akwai 'yan tsawaba da shugabcin jubba bukari wanda suka ce yancin kai take yanki yanzu yan samki kenan ba da wani shari'an da gauga a ba mu yancin kai akwai 'yan erda'a daga bakin shekara ta 1957 suka ce a yancin kanna a bi da hankali a ta yi tare da Faransa sannu-sannu a aka kawa al'ummar Faransa da Afirka da aka yi zaben raba gardama na 1958 wannan erda'a ita ce wannan ita ta ce a yi tahiyar samti a ba a hankali a ta yi tare da Faransa amma su sawaba suka ce sai take yake, amma a ƙarshe waran shi ba ta yarda da sawaba ba, sai ta tai abinda za ta yi. Aka wala sawaba ta goya ma yar da a baya, a yar da a ta kai Niger, yar da a ita ta kai Niger ga samun yancin kai ranar 3 ga watan 8 na shekara ta 1966. Goyon rikice da mujiya abinda Faransa ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka, jirwayen bai yi ba sai da kalkashin mulkin Zuhru Hammani ne aka samu.
Kenan a nan ana iya cewa RDA ita ce ta yi fafutukar samun wannan ƴancin kai,
ba ita kadai ba, ba ita ita ce ta yi. Na haɗa maka na ce da ƴan kungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohon soji da sarakunan gargajiya mutane suka masa kaimi, ba an aka ce da ita kadai an yi kuskure, hatta sawaba ma suka masa kaimi. Ina da Amurka da majalisar ɗinkin duniya ƴancin kan ya zan dole ne, ko da yake jirwaye ne mai mawanka.
To Professor, kan maganar shi wannan ƴancin kai, shin akwai shi ƴancin kan ko kuma suna kawai ne?
Na ji daɗin wannan tambayar da kai, tana da ma'ana kwarai. Ai kaji tun ɗazu ina yi maka ina unhaji da kalmar jirwaye mai kamar wanka. Ƴancin kai ne aka yi, ƴancin kan jirwaye ne kamar wanka. A ƙashin gaskiya babu ƴancin ka, babu ƴancin ka, an dai yi sassabci ne bisa ga mallaka. Mallaka ce ta ɗauki wani sabon fari mai kamar ƴancin kai, amma babu ƴancin kai. Daga inda baka da asirin askarawan wata ƙasa ke da asirin, baka da ikon ma'adananka ka saida su ga wanda kake so, koko ka sa kuɗin farashin da kake so. Daga inda baka da mallakar wasu abubuwa wanda suke baka ƴanci, ai baka da ƴancin kai. Duka ƙasashen Afirka da ka gani, ba Niger ba, babu wata ƙasa mai ƴancin kanta. Babu wata ƙasa mai ƴancin kanta, sai dai a riha kare da sango. Kare da sango ne ake yin tsugunne a riha shi da sango. Amma a ƙashin gaskiya babu ƴancin kai. Kafin mutum ne da gidan shi da iyalin shi, sai wani ya sai mai abincin da za a ci, sai ya biya mai wuta, ya biya mai ruwa, ya gyara mai gidan shi. Ba a iya cewa mutum yana da ƴancin kai. Mu ƙasashen Afirka ba mu da ƴancin kai, tunda ba mu iya kora ma bakinmu kuda. Daga bakin inda ba ka iya kora ma bakinka kuda, ba ka da ƴancin kai.
Wato wannan yana da nasaba da talaucin da ƙasashen Afirka suke fama da shi?
Da talauci da ba su iya hita sihe daga wuta. In ka ɗauki wasu ƙasashe na Afirka ma albashin ma'aikatansu ma sai an biya musu zaɓe, in ba za sai an ba su kuɗi. An an ce ku yi zaɓe, in ba a yi zaɓe, in ba ku yi zaɓe, in ba an ba ku kuɗi. Ku sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba, sai su yi zaɓe a gani ko. Daga inda ba ka iya yi da sihe daga wuta, ba ka iya kora bakinka kuɗa, ba ka da yanci. An ka ɗauki ƙasashe kamar su China, kamar su Japan, sauransu wanda ake kira da BRICS, wato kamar Brazil da Russia da End da China da Afirka ta Kudu, wasu zama labadar na ba su ne ƙasashe masu tasowa. Suna gwagwarmaya da sabon ƙasashe masu ƙarfi na duniya, har suna so ma su wuce su su yi su. Abinci sai dai su saida, ya ishi ƙasarsu har su saida, komi sai su saida. Wasu 'yan shekaru nan bashin Amurka China ta saye shi. To ka ga wannan kana iya saya ka yi kana gaba gani. Tunda kana da ƙari sosai, amma ba ka da ƙari ai hoto ne.
Na'am. Professor, kana ganin waɗannan ƙasashen na Afirka da suke ikirarin cewa sun samu ƴancin kansu, suna iya dogara da kansu maimakon dogara da su ƙasashen da suka ba su wannan ƴancin kai?
Suna iya dogara ga kansu, saboda Allah ya ba ƙasashen Afirka duk abinda suke bukata na su dogara ga kansu su zama balagaggi yadda ya kamata. In ka ɗauki ƙasa kamar ta Niger, tana da dabbobi wanda duk duniya ana son dabbobinta, kamar akwai nan ta marashi tun duniya ana son sa, kamar waken Niger, tun duniya ana son shi, kamar albasar Niger, tun duniya ana son ta, kamar Najeriya ita ke da mai a Afirka wanda jiya na kasashe duka, muna da Iranium wanda an aka bude imuraren ba a samun na biyu kamar ta a duniya wannan. Kaga Allah ya mun baiwa komi, abun yana nan cikin kanmu, yana cikin zuciyarmu. An ka dauki gine, babu ma'adanai na duniya wanda ba su da su, amma gine yanzu ka da kowa talauci. An ka dauki Zahir, babu ma'adanai na duniya wanda Allah bai ba ta ba. An ka dauki Niger, ga Najeriya nan tana iyaka da ita, Najeriya mutane ya ga miliyan 170 ne. In dai ka kira abu ka saida ne Najeriya a tsaye, amma kaga mun ga tsirawa saida. In ka dauki Najeriya ita kanka tana da mai, amma ka gaza yanda za ta ta kace shi ta saida a huskar duniya. Duk matakan mu sun lalace. Kenan lalata tana nan gare mu mutanen Afirka, mun rasa fasaha. Sai a yi rawa da fasaha. Inci kaushi inci ne ake wada a jena mallaka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban jami'ar Tawa Professor Ado Muhammad da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sauti, ni Ibrahim Kalamu Sigi Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kalamu Sigi Garba. Yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau cewa yi, muna yabawa game da matakan da gwamnatin jihar Katsina take dauka wajen kyautata tsaro a fadin jihar mu baki daya. Muna fatan su ma sauran jihohi masu fama da tashin hankali, Allah ya ba su zaman lafiya mai dorewa. Sako daga Sada Sa'ida Daura. Sai sakonmu na gaba da ke cewa bai kamata jami'an tsaro a kasar Zimbabwe su kori 'yan jarida masu yawon neman sahihan labarai don yadawa al'umma ba, ganin cewa su 'yan jarida mutane ne waɗanda a kullum suke haskakawa al'umma. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Kabir Abubakar Bulinyaki. Ita kuma Aisha Humaira Diyar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe cewa ta yi, don Allah ku ba ni dama domin na taya sabon shugaban kasar Zimbabwe murnar samun nasara a zaben da aka yi a makon da ya gabata. Da fatan zai kokarin sa wajen kyautatawa 'yan uwana talakawan da suka zabe shi. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa, ina yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan kammala hutun kwanaki 10 a kasar Burtaniya. Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana, amin. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da yazo, wanda yake sakon haɗin gwiwa ne da yazo daga Arabiyu Muhammad Gidan Maɗi da Sha'ibu Daimin Gidan Maɗi da Abdullahi Sahabu Bojo Gidan Maɗi daga jihar Sokoto. Suka ce, ya Allah kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. To sakon da muka samu damar kamu kenan, sai a ci gaba da aiko mana, za mu ci gaba da kawo muku. Yanzu ga Baba ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya kira ga 'yan kasar da su haɗa kai wuni guda bayan hukumar zaben kasar ta ayyana shi wanda ya lashe zabe da ƙaramin rata, yayin da madugun 'yan adawa yake cewar an tafka makudi kuma ya lashe takobin ɗaukaka ƙara zuwa kotu akan wannan zaben. Mnangagwa da shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa dukkaninsu sun yi taron manema labarai a birnin Harare a jiya Juma'a, kuma kowanne na ikirarin shi ne ya lashe zaben zaben farko bayan da sojoji suka hambarar da daddaɗin shugaban ƙasar Robert Mugabe daga mulki. Hukumar zaben ta ce Mnangagwa ya samu ƙuri'u kashi 50.8 cikin 100, yayin da Chamisa ya samu kashi 44.3 cikin 100, ganin Mnangagwa ya samu sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un. Hakan na nufin ba za a je zagaye na biyu ba. Mnangagwa ya yi alƙawari a jiya Juma'a cewa zai zama shugaban ƙasa ne ga duk wani ɗan Zimbabwe. Kana ya ce Chamisa na da muhimmiyar rawa da zai iya takawa a Zimbabwe a wata rana. Amurka ta yi kira ga ƙasashen duniya da su ba da haɗin kai a tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa. Ita Pyongyang a halin yanzu ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da Amurka take nunawa akan shirinta na nukiliya.
To a gaishe ka masu raruwa nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya madaurin ki daya yanzu a madadin
Baba Yako Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salamin Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Boytek da aka fi sani da zanga zanga Ni Sarfilu Hashin Gumal ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare a gugun Najeriya da Niger karfe 8:30 a gugun Ghana. Assalamu alaikum.
Sur 24.